This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lasariya na yau Laraba, 17 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama a kudancin Lebanon. Kasar China yau Laraba ta ce ta dage tattaunawa da Amurka kan batun dakile yaduwar makaman nukiliya. Sannan sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin kyautata al'amura a bangaren siyasa da tattalin arziki da zamantakewa a kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya nada sabbin sarakuna masu daraja ta biyu a jihar. To ko me masa dake fadi?
Wanda aka ce gashi wa an nada shi sarki ne, yanzu zai zo ya nada nasa makarraban, su kuma a dalilin nada su za su yi kokarin a ba su haɗin kai, don haka za su yi kokarin su rarra shi wa'anda ba su ji daɗi ba.
Bayan lokaci mai tsawo da aka sha fama da hare-haren 'yan Boko Haram a garin Baga a ƙaramin hukumar Kukawa, mazauna wurin sun ce yanzu suna cikin aminci.
A tsara tallafa mana akwai hanyar kangaro wancan hanyar fisheries da aka fara zuwa ana gora a buɗe mana shi, muna zuwa muna harkar nomanmu muna dawowa, sannan kuma muna buƙatar hanyar chadin nan a taimaka a mana ƙoƙari a buɗe mana ita.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda shirin a wannan mako ya tattauna akan dangantaka tsakanin mabambantan addinai a jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar. Muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro da ku aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama yau Laraba a kudancin Lebanon na baya-bayan nan a hare-haren da suke kaiwa kan mayakan Hezbollah. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta fi auna hare-haren ne kan madafun harkokin Hezbollah, kuma sojojinta sun yi amfani da bindigogin artillery don dakile barazanar Hezbollah a wuraren. Hezbollah ta cilla rokoki zuwa Isra'ila yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta cafko wasu daga cikin rokokin, wasu kuma sun fada kan wasu filaye ba tare da wata barna ko rutsawa da wani ba. Shugaban Hezbollah Said Hassan Nasrallah ya faɗi a yayin wani jawabi yau Laraba cewa ƙungiyar mayakan za ta shiga auna wasu sabbin wurare a Isra'ila da hare-hare, muddin dai sojojin Isra'ila suka ci gaba da karkashe fararen hula. Kasar China yau Laraba ta ce ta dage tattaunawa da Amurka kan batun dakile yaduwar makaman nukiliya da takaita wanzuwar sauran makamai a matsayin martanin sayar ma Taiwan makamai da Amurka ta yi. A watan Nuwamba, Amurka da China sun yi wata tattaunawa ta bazata kan batun dakile yaduwar nukiliya a matsayin wani mataki na kawar da shakku gabanin ganawar shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping. Ba a bayyana wani shiri na sake tattaunawa ba tun sannan, ta yadda har wani jami'in fadar White House a watan Janairu ke kira ga China da ta ce wani abu kan abin da ya kira wasu daga cikin kwararren ra'ayoyinmu kan yadda za a rage kasada. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce bataliyar tsaron sararin saman kasar ta ragargaza jiragen sama marasa matuka guda biyar na kasar Ukraine tare da dakile hare-hare da ta kai yankunan Bryansk da Belgorod da kuma Voronezh. Jami'ai a Bryansk da Voronezh sun faɗi ta kafar Telegram cewa babu wanda abin ya ritsa da shi, kuma babu wata barna da ta auku sanadiyar jirage marasa matukan da aka kakkabo. A yankin Kursk na Rasha wanda ke iyaka da arewa maso gabashin Ukraine, gwamna Alexei Smirnov ya ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na Ukraine ya kai hari kan wata tashar hukumar kashe gobara, ya raunata wani mutum, ya kuma lalata wasu motoci da dama. Yau Laraba, Ukraine ma ta ce ta lalata wasu jiragen saman Rasha na sintiri marasa matuka.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A jiya Talata ne Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da ƙudurin ƙirƙiro da sabbin masarautu waɗanda suka haɗa da Gaya da Rano da kuma Karaye. Hakan na nuna an rage musu daraja daga matsayinsu na kasancewa masarautu masu daraja ta ɗaya a baya. Shin ko wannan matakin zai kawo ƙarshen takaddama da ke faruwa game da masarautu a Jihar Kano? Tambayar kenan da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi wa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero a Kano, Dr. Sa'id Ahmad Dukawa.
Aƙalla a mataki na kusa. Mataki na kusa an ɗauki hanyar rarrashi ta yadda mutane za su kwanta da hankalinsu, kuma waɗanda suka karɓa za ka samu cewa su sun yi murna, kuma za su taya gwamnati rarrashin waɗanda basu ji daɗi ba. Wanda aka ce gashi yau an naɗa shi sarki ne, to yanzu zai zo ya naɗa nasa muƙarraban, su kuma a dalilin naɗa su za su yi ƙoƙarin a ba su haɗin kai, don haka za su yi ƙoƙarin su rarrashi waɗanda basu ji daɗi ba. Wannan dabaru ne na mulki. To amma kuma tunda siyasa ce ta shiga, to ba zan yi mamaki ba idan wannan gwamnatin ta shuɗe, in wata ta zo ta ce duk wannan abin da aka yi ba son kwaikwayo ne, ta rushe ta sai ta yi nata tsari.
A siyasancen tunda ba nan can shari'a ke ba, ga nan can shari'a. Kuma ba a zan janye batun nan daga shari'a ba, an ce za a zo a warware a ɗau abin da kuke kira political solution. Kuma gashi yanzu an zo an cakuɗa zancen shari'a da na wannan magana na warware takaddamin siyasa. Menene makomar wannan zance na shari'a ɗin da ake yi?
Makomar shari'a tana nan a yanda take. Za a ci gaba da bin shari'u a kotuna, amma wannan bai hana a yi siyasa ko gudanar da mulki ba. Saboda haka ba zan yi mamaki ba cewar siyasa ta shiga sauri, tunda an samu hukunci daga wata kotu wacce take daraja ɗaya da kotun da ta ce a dakata. Yanzu wata kotun wacce take da wannan darajar ta ce majalisa tana da iko ta yi abin da ta yi, don haka ta kuma yin wani a dalilin wannan hukuncin na wannan kotun. To alabashi kuma in aka je kotun ɗaukaka ƙara, watakila ta ce a dakata a koma yadda ake, to za ta iya yiwuwa mu koma halin da muka samu kanmu a lokacin shari'ar Sanusi da Sanusi da kuma Aminu Ado Bayero. Saboda haka za ta iya yiwuwa wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce a koma yadda ake, sai waɗanda wato suke son wannan abin da aka yi su ce yanda aka yin shi ne yadda ake. Yanzu an same su da sarakuna daraja ta biyu, waɗansu kuma su ce su fassara akan cewar a koma yadda ake kafin a naɗa sarakuna daraja ta biyu. Shikenan sai i zamana ana nan wasu suna ganin akwai sarakuna a wannan wuraren, wasu suna ganin ba sarakuna, har sai shari'a ta kai koli.
Ya zuwa yaushe ne bisa sashe ake ganin za a warware wannan al'amari, ya ma kwaran ya wuce?
Sai zuwa sanda 'yan siyasa suka warware matsalar a siyasance. Amma in dai suka ci gaba da yin ta a siyasance, suka kasa warwarewa a siyasance, ko za a yi ta saka siyasa a shari'ar, don haka wanda ya fi ƙarfi zai ta jan shari'ar har zuwa lokacin da ba a san iyakarsa ba.
Dr. Ahmad Dukawa kenan, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero a Kano, a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, Prime Minister Taiwan Cho Jung-tai yau Laraba ya ce tsibirin ya himmantu ga inganta tsaronsa da kansa. Kalaman na Cho martani ne ga wasu kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump a mujallar Bloomberg Business Week, inda ya ce ya kamata Taiwan ta riƙa biyan Amurka saboda kare ta da Amurka ke yi. Cho ya ce tuni dai Taiwan ta ƙara kuɗin da take kasaftawa ma ɓangaren tsaronta, da sannan kuma ya yi bayanin cewa ya ce tuntuni ma Taiwan ta ƙara kuɗin da take kasaftawa ɓangaren tsaronta, ta sake wa'adin ayyukan sojin ƙasar don ƙarfafa dogaro da kai a ƙasarmu, saboda mu nuna ma duniya irin nauyin da muke iya saukewa a matsayinmu na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya. Kalaman na Trump sun sa hannun jarin kamfanin semiconductor na Taiwan sun rikito yau Laraba. A ƙarshe, sabuwar gwamnatin Burtaniya ta yi alkawarin sassauta zafin da siyasar ƙasar ta yi, tare kuma da sauƙaƙa tsadar rayuwa, yayin da take bayyana shirinta na sabunta al'amura a ƙasar yayin buɗe zaman majalisar na wannan zango.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Mazauna garin Baga a ƙaramin hukumar Kukawa ta jihar Borno sun ce zaman lafiya ya dawo a yankin biyo bayan shekaru da dama da yankin ya sha fama da ayyukan 'yan ta'addan Boko Haram. An dawo da harkokin yau da kullum kamar kasuwanci da noma da sauransu. Ga dai Ibrahim Mustapha daga Maiduguri da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Bayan ɗiban tsawon lokaci ana samun hare-haren 'yan Boko Haram a wasu yankunan Baga da ke ƙaramar hukumar Kukawa a jihar Borno, yanzu haka dai rundunar sojin Najeriya ƙarƙashin runduna ta Operation Haɗin Kai sun yi nasarar fatattakar ragowar 'yan Boko Haram, inda tsaro ya inganta a yankin har ya kai ga an fara noma da wasu al'amurorin yau da kullum, ciki har da buɗe babban kasuwan Baga da ake haɗa haɗin kasuwanci a yankin Tafkin Chadi. Wasu mazauna garin tuni ma suka fara gudanar da noma da wasu sana'o'insu ta bakin wasu manoma a yankin.
Boko Haram ba ko ɗaya, ai Boko Haram ba sa kusa a nan. Ba daya sun ciki, ba wani Boko Haram da yake tsallakowa ne yake kama na matsala. Tunda Allah ya suka bar garin nan aka kore suka tafi, kamar yake zaune lafiya, ba wani matsala da ma'aikata, ba tare lafiya, ba wani tashin hankali tsakaninmu da su, gari sun tsare gari kuma yadda ya kamata 100%.
Karan tsaro sai dai mu ce alhamdulillah, mun gode wa Allah, amma alhamdulillah tunda komai ya samu cikin sauki. Kuma yanayin noma yadda muke samu har ga Allah, sai dai karancin ruwan sama akan ta, amma dai damunar ruwan muna saka rai, damunar mu na yanzu yau din.
Ya lamari noma alhamdulillah, mun gode Allah, ya an samu sauki kan shekarun baya. Ana gudanar da noma nan din zaron ba laifi gaskiya.
Ana tallafa mana, akwai hanyar kangaro wancan hanyar fisheries da aka fara zuwa ana gora a buɗe mana shi, muna zuwa muna harkar nomanmu muna dawowa, sannan kuma muna buƙatar hanyar cadin nan a taimaka a mana ƙoƙari a buɗe mana ita, insha Allah in ji hanyar nan tamu ta cadi ta buɗe ta nan, to shi kenan mu kan alhamdulillah sai dai mu yi godiya ga Allah.
Gaskiya jeji da ko tsoro, tunda ma ya tafiya jeji mu yi noma awa shida awa bakwai mu je mu dawo hankalinmu kwance.
Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da inganta tsaro a yankin Baga da ke ƙaramar hukumar Kukawa. Hakimin Baga Zanna Arjunoma ya bayyana farin cikinsa duba da al'amura sun daidaita.
Ma kusurin soyayya da muzi idan min je tafi zuwa askin yana isa san ma garin da so sadana soli tare san ma sasana da ruba na sarna zuwa askin yana.
A jawabinsa ya nuna godiyarsa bayan inganta tsaro a yankin tare da ma gyara musu asibiti da makarantu. Baga dai yana ƙaramar hukumar Kukawa inda ake kasuwanci a yankin, inda baki daga kasashen waje irin su Niger suke shigowa suna gudanar da kasuwancin su. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya duk da bambance-bambancen addini, kabila, siyasa, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jagorantar shirin.
Zamantakewarmu tsakaninmu da dangi.
yau shirin zamantakewa ya ketare zuwa kasar Niger ne inda ya duba irin zamantakewar da ke tsakanin mabambantan addinai da yadda suke mu'amala musamman a lokutan bukukuwan sallah
mun zama tsintsiya daya madauran ki daya kamar dangi ne tare an haka aka hadu ma ba a san arabu babu wani tsokana addini kowa san abin da yake yi
eh gaskiya sai zama alheri tsakanin mu da mu da su eh tunda ba su taba wani abu ba wanda za su bata murai mu ma haka ko
bukukuwa na addini da al'adu na kasancewa kafa da al'umma ke cuɗanya da juna wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Maradi dake jamhuriyar Niger Mansur Sani ya tattauna da wasu ƴan kasar kan dangantakar dake tsakanin musulmi da krista
ni sunana Aimamma kuma Aisha Walniki su anga makwatan mu ne tabbas tunda duk abin suke muna nan muna cuɗaya tsakanin mu da su su ba su kina ban ba mu ina su ba eh gaskiya sai zama alheri tsakanin mu da mu da su eh tunda ba su taba wani abu ba wanda za su bata murai mu ma haka ko to yanzu abin da muke hwata kuwa tsaga addini ne su su tsaga na su mu tsaga na mu su muna musulmi su kuma suna krista
kun yi layya a bana
a ba mi layya ba tunda inda aka ba su sarkan mu haka aka kamu
to magana abinci fa
mun dafa abinci
kun kai musu
eh man kai
shin da mun su ma suna sallah suna kawo ku kamar yanda kuma kuke kai musu
wallahi diyan mu ma suke kira suna loda mata ruruwa oku tunda yaran gida na ke kaiwa yaran gidan mu ke kai mata tuwo to ka ku ana zaman lahiya to wallahi su koyi yankan shanu kuma su ba na masu yayye hanjin kuma mu dafa da kanmu
shin kuna da wani kira ga sauran ƴan uwa musulmi da sauran kristoci game da zaman takewa akan zaman lafiya
mu yanzu kilan da ke gare mu ɗan uwa musulmi kawai mazamna lahiya lumi da mu da kristoci da mu eh su suna nasu bangare mu na namu bangare tunda sun amshe mu hannu biyu mu ma mun amshe su hannu biyu ba wani tashin hankali ba komai kai ga kyautan ma sun yi mu kyauta
zaman lafiya da dadi sai da shi zaka cimma burina
ita ko Hajara Umaru Ado matar pasto cewa ta yi a lokacin bikin sallah makwabtan su musulmi na kawo musu abinci suna ci suna nishadi
ni suna na Hajara Umaru Ado matar pasto ce nan dake Sabon Gari to gaskiya godiya ga Ubangiji saboda duk sanda ake wannan hidin da mu na sallah ba za su duka abin da suka yanka suka ci suka sha za a kawo mana kamar ma muka yi abinci har ma sai mun dauka abin ba dan su na tare da wanda ba samu muna samu hema da wadanda suka yi sallah wannan abinci ne fannin nama ne duk sauran abin da suka yanka kuma mukan taro bisa gida gida musu barka da sallah ha wadansu garuruwa ayin da kai wanda muke hulɗa tare da wadansu muka je mu gaishe su musu barka da sallah aka yi sallah Ubangiji kuma ya maimaita mana wata sallah cikin koshin ran da lafiya
ku idan kuna sallah kuna gayyatar ƴan uwanku musulmi
to gaskiya muna gayyatar su duka inda muke da duka da cikin gari Sabon Gari tsohon gari da garuruwa na makwabta ke wai mukan gayyace su sukan zo su taru suka gidan gatan cikin dare har da sahi mu zo mutum mu sha tare mu gode ma Ubangiji kuma in marice yi kowa ya tahe shi
kina da wata dangantaka tsakaninku da musulmi
to gaskiya tsakanin mu dangantaka krista da musulmi cikin wannan kasa ta mu ta Niger musamman inda muke yankin madar babu wata matsala tsakanin mu da mun zama tsintsiya daya madauran ki daya kamar dangi ne tare an haka aka hadu ma ba a san arabu muna ta wasa da wasan girma da arziki dai tare babu wani tsegoyin babu wani tsokana addini kowa san abin da yake babu mai takwalla wani dai a hassa da wata tashin hankali ko wani abu saboda mun zama tsintsiya daya madauran ki guda babu wani abin da ke hada mu da su sai zaman lahiya idan wani na ciwo kakan zaba da kaje ka gaishe shi in suke ba su lahiya ɗin mu ya wani abin da mu same su in ya dame mu kamun ma ne sai zaburo dangin mu su sun zaburo kuma su ma kan nasu su zaburo mu ma mun zabar mun je mun gaishe su in ma akwai abin da za mu yi musu taimaka musu sai mu taimaka musu da shi to gaskiya na kira ga ƴan uwan mu krista duka da musulmi duka abin da za mu kira ga dai shi mu zan hada kai mu nuna goyon baya kun banda tsokana addini ai shine ke ka tashi hankali kenan muna gadi ga malamai da pastoci kowa ji hankalin nashi yadda za a yi zaman lahiya a zamana kasa ta zamana da zaman lahiya baki daya babu tashi hankali sai zaman salama
Allah da yayi baki shi yayi fari na roko da lilina
malama Fa'iza tace su ma suna amfana da cuɗanya da suke da juna
gaskiya abinda tsakaninmu da krista alhamdulillah suna yi bakin yin su ko ba gaskiya ba tunda ɗan sallah ga ta kama gaskiya sai sun yi mun manyan kwanoni sun kawo kuma su kira mu mu zo mu ci kuma in muka ci sai sun ba mu abinda za mu tafi da shi gida nan makwabta dai in sallah ta yi gaskiya ba inda ba su kai tuwayensu alhamdulillah.
A matsayin ki na ƴan mata kuma musulmi, shin kin ce kuna makwabtaka da su, shin kina hulɗa da wasu warinki wanda ke nan gidan?
Gaskiya ba lai, duka ina hulɗa da su, kowa muna gaisawa arziki, babu wani tsakanin hulɗa tsakanin mu da su alhamdulillah.
A lokacin sallah da ya wuce, ko akwai wani hulɗayya da kike yi a cikin shagulgulla na sallah wanda kuke gudanarwa?
Gaskiya akwai, saboda ƴan sallah ta yi ina zuwa gidansu in mun kai musu to, kuma yanzu ina ayyantaccen in zanna mihira mu tahiyyar mu, ko kuma in tacca in yi mu yi hoto da mu da su mu tahiyyar mu, ko mu tai wani wuri, ana gaisawa dai gaskiya alhamdulillah.
Da ke wani kira zaki zuwa ga sauran matasa ƴan uwanki dan ganin kowanne ya dage wajen kyautata zamantakewa tsakanin shi da ɗan uwan shi dan zama lafiya a cikin sama?
To gaskiya abin da zan cewa ina kira ga sauran ƴan uwana maza da mata, mu haɗa kan mu wuri guda mu daidaita, babu wani tashi na tashi ne, wanga ya ce ga nashi, wanga ya ce ga nashi, a haɗa kai wuri guda, yadda ƴan an gama ma kawai gaba ɗaya ba a gane mu, sai a yi dibin duka addinin mu ɗaya, mun jere wuri guda.
Shiko Malam Apollos cewa suna hulɗa da zumunci da abokansa.
Sunana Apollos, addini na Kiristanci. Gaskiya hulɗa ta kasance ta da sauran abokaina da kuma ƴan'uwana ta kasance da, saboda muna zama tare da su, suna da hulɗoɗi daban da muna shagulgula, ba lahi kamar ma tare muke. A gaskiya ana dama da kiya na gare shi ne mu haɗa kai mu zamto ɗaya, tunda ba bambanci tsakanin, ya kamata mu haɗa kai mu zamto kaɗai. Mu zamto jiki ɗaya, ƴan uwa ɗaya, mu rinƙa zama tare.
Dan Allah ku zo mu ɗau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Malaman addinai na da gagarumin gudunmawa da suke bayarwa wajen haɗin kan al'umma. Mansur Sani na muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar, ya zanta da wasu malaman addini.
Sunana Sani Salisu, Imamu Jama'ar Daruma, babban masallaci. To mu tsakanin mu da Kirista da Musulmi, zanna muke laya. Muna zanna laya in muna hidima muka ga musu suna zuwa. Mu kuma suka ga mu ta su wani muje ta wurin a yi hidima. Amma ba wani tashin hankali, kawai ba mu taɓa yi ba, kuma ba mu hatin nan gaba, Allah ta mu yi shi. Sai harkar su, ta addinin su, mu koma riƙe addinin mu. Ba su lina mu ba, kuma ba mu lina su ba. Saboda lokaci ne kaɗan mu duka da mu da su, za mu je wajen Allah mu ga abin da Allah ya ce. Saƙon da ke garin ko gobe, ina fata Allah sa mu tsaga musulutun su, mu tsagana mu tashin hankali shi abba musu. Saboda shi tashin hankali ana ɗan jawo shi karare da abin mutum, shi ke sa tashin hankali. Amma kalƙin naka ne, ba ka rena su shi kuma riƙe za shi ba rena ka ba, sai ku ci gaba da zaman duniya ne mai ƙarewa.
To, salamu alaikum. Sunana Pastor Umar Ado, wanda nake zaune nan a Madarin Fa, jagora na Ecclesia Bishara ta gaskiya da ke nan jihar Maraɗi. Muna da mu'amala mai ƙwari sosai tsakaninmu da ƴan uwa musulmi dangance da hidimomi na bukukuwa, hidimomi na rashi, sannan hulɗawa ta gaisawa ta yau da kullum. Mu zo gidajensu mu yi hira, mu yi zumunta su zo gidajenmu mu yi hira da su, mu yi zumunta. Kai babu dai wani dai damuwa dai a tsakaninmu wanda har za a ce ga wata rarrabuwa ko wani abun nan, a'a, tsakaninmu muna hulɗa ta girma da arziki, kuma ta zamantakewa mai kyau wanda dai babu wata matsala. Duk abin da ya faru na daɗi muna tare, abin da ya faru na damuwa muna tare. Gaskiyar magana, addinin Kiristanci ya ba mu ƙarfi sosai dangance da hulɗa ko zamantakewa tsakaninmu da waɗanda ba addininmu guda ba. Domin abin da ya nuna mana, ya nuna mana mu ƙaunaci kowa da kowa, mu kuma kusanci kowa da kowa, mu kuma yi zaman lafiya da kowa da kowa. Sa'annan kai har ma magana Allah ta nuna mana, idan ma mutum ya nuna maka ƙiyayya ma kai ka nuna mashi ƙauna, in ya zage ka kai ka sa mashi albarka, in ya ƙwace maka wani abu na mallaka kin kana da wani abu ka bashi, in ma mutum ya tilasta maka tafiya ta mil guda ku yi har mil uku. Saboda haka tsakaninmu da ƴan uwa musulmi gaskiya zamantakewar mu babu wata damuwa sosai, babu damuwa ko kaɗan nan. To kamar da na ce maka, babu wata damuwa tsakaninmu cikin zamantakewa da muke yi, sai dai ƙarin ƙarfafa kira dangance da wannan, domin tsakanin harshe da haƙora ma wani lokaci akan samu damuwa, amma mu dai tsakaninmu dai babu wata matsala ko wata damuwa tsakanin zamantakewarmu. haka kuma muke ƙara kira ga dukkan mu ƴan uwa zamantakewa nan da ke akwai tsakaninmu wadda take kawo mana karfafawar zaman lafiya da ƙaunar juna da duk wani abin da ya shahi tahiya tare muke ƙara neman ƴan uwa mu ƙara karfafa shi mu kuma ƙara danƙon ƙauna da kuma ƙarin zaman lafiya da ta ko'ina ko da ma wata damuwa ta faru to mu dubi zamantakewa saboda ɗan Nijar za mu iya cewa tsintsiya ce maɗaurin ki guda uwa ɗaya uba ɗaya ne babu wani bare ko wani bako da ke nan tare da mu mu ne katsinawa mu ne gobura mu ne fulani mu ne bugaje mu ne gurma mu ne zabarma mu ne tuba mu ne kowane yare dai da muka sani na ƙasa malamai da pastoci da kuma na buɗa hajaja
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin Mansur Sani daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar da ya taimaka wajen samo muryoyin al'ummar ƙasar da sauran waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Ragai da Zainab Babaji da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Sakonmu na farko a ya fito daga Musa na Talin Mahangi jihar Katsina. Ya ce hakika muna kira ga shugaba Tinubu ya kamata a sa ido wajen raba kayan abinci da aka tura jihohin Najeriya domin tallafawa 'yan ƙasa kada abin da bai dace ba. Sakonmu na gaba ya fito daga Sunusman Atai da Magaran da Yusuf Makere Madattai da Elias Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka fara da sallama suka ce samun nasarar cibke gwamman fursunoni da suka goyi daga wani gidan yari da ake tsare da su a jihar Liberi da jami'an tsaronmu na jamhuriyar Nijar suka yi abin a yaba musu ne da kuma jinjinawa gwamnatin mulkin sojan ƙasar tasu da fatan Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron Nijar dama na Afirka baki ɗaya akan makiya.
To madalla da fatan za mu na afuwa yanzu ne za mu kawo muku labarai a takaice.
To a takaicen baba sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare daga ta sama yau Laraba a kudancin Lebanon na baya-bayan nan a hare-haren da suke kaiwa kan mayakan Hezbollah. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta fi auna hare-haren ne kan madafun harkokin Hezbollah. Kuma sojojinta sun yi amfani da bindigogin atilari don daƙile barazanar Hezbollah a wuraren. Ƙasar China yau Laraba ta ce ta ɗage tattaunawa da Amurka kan batun daƙile yaɗuwar makaman nukiliya da taƙaita wanzuwar sauran makamai a matsayin martanin sayar ma Taiwan makamai da Amurka ta yi. A watan Nuwamba Amurka da China sun yi wata tattaunawar da ba a saba yi ba kan batun daƙile yaɗuwar nukiliya a matsayin wani mataki na kawar da shakku gabanin ganawar shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta ragargaza jiragen sama marasa matuƙa guda biyar na ƙasar Ukraine tare da daƙile hare-hare da ta kai a yankunan Bryansk da Belgorod da kuma Voronezh. Jami'ai a Bryansk da Voronezh sun faɗi ta kafar Telegram cewa babu wanda abin ya rutsa da shi kuma babu wata barna da ta auku sanadiyar jirage marasa matuƙan da aka kakkaɓo.
To masu sauraro duka iya abin da za mu kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku ji mu ɗauke da wani shiri idan Allah ya kai mu. Amma yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da wannan shiri sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci wato Mr. Chan da kuma Sa'ida Hamdun ta zo ta karɓe shi da kuma wato baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake muku sallama. Wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.